Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da fara'a da domar da dalolin da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka saki dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi 17 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan harin bom da aka kai a wani gidan sinima da ke Manabari na Kwanduga jihar Borno, inda bayanai ke nuna cewa wajen mutane 9 ne suka mutu. Za kuma a ji shirin da rashin tayi da sharhin jaridun Najeriya da kuma su daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakub Makeri. Titunan Hong Kong sun sake cikewa makil da dubban masu zanga-zanga saye da babbakon kaya a jiya Lahadi domin kalubalantar kudirin nan da zai ba da damar mika masu laifi ga China. Masu zanga-zanga sun hana gudanar da harkokin kasuwanci, kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka tsaya cik, yayin da su waɗanda suka shirya macin suke cewa mutane miliyan 2 ne suka bazu akan titunan. An gudanar da wannan zanga-zanga ce uni guda bayan da shugaban kasar Carrie Lam ta tabbata dakatar da aiki akan kudirin, amma masu zanga-zanga sun ce za su ci gaba da bubure har sai an janye kudirin kwata-kwata. A halin da ake ci kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shugaban Amurka Donald Trump yana shirin tattauna batun Hong Kong da takwaran aikinsa na kasar China Xi Jinping a taron kolin manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da za a yi a Japan. Amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun Persian da kuma tekun Oman cewa babu wata matsalar sufuri, kuma za ta yi hakan ne ta hanyar diplomasiya ko kuma amfani da karfin soja, inda take ci gaba da kalubalantar Iran cewa ita ce ta kai hari a kan jiragen da kuma mai a kan teku. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa shirin labaran Fox na jiya Lahadi cewa ko shaka babu jamhuriyar Islamiyyar Iran ce ta kai wannan harin a kan jiragen ruwan 'yan kasuwa da zimmar hana jiragen ratsawa ta wurin. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce Amurka ba ta son ta yi wani yaƙi da Tehran, amma za ta tabbatar da sufuri a kan hanyar da ke haɗa yankunan tekun Persian da tekun Oman, wato wani ƙaramin yanki ne na ruwan teku da jiragen raba mai ke amfani da shi. Iran ta musanta zargin da Amurka take mata cewa tana da hannu a cikin harin da aka kai wa jiragen Norway da na Japan waɗanda suke da kumai da kuma wasu sanadaran man. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani matashi ɗan ƙasar Saudi Arabia da yake yiwuwa huskantar hukuncin kisa saboda ya shiga wata zanga-zangar da 'yan Shia suka shirya a lokacin da yake yaro, yanzu ba za a kashe shi ba. Murtaja Kureris dan shekaru 13 a lokacin da aka kama shi shekarar 2014 yanzu zai zauna ne a gidan yari a maimakon kisa. Wata kotun Saudi Arabia jiya Lahadi ta yanke wa Kureris hukunci na zaman gidan yari na shekaru 12 da ya hada da shekaru 4 da ya riga yi a gidan yarin. Hakan na nufin za a sake shi ne a shekarar 2022. Wani jami'in Saudiya ya ce Kureris ya harhaɗa wasu abubuwan fashewa a cikin jerin hare-hare da aka kai wa 'yan sanda da wani shagon magani, ya kuma yi amfani da bindiga a lokacin da aka ɗauke shi ɗan ta'adda. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun daɗe suna caccakan Saudi Arabia tun lokacin da aka kashe ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a cikin watan Oktoba da ya gabata, da kuma tsare masu fafutukar rajin kare 'yancin mata wanda ake ci gaba da musu shari'a a cikin wannan lokacin. Da ƙarshe, Prime Minister ƙasar Libya da duniya ta amince da shi ya ce ba zai wata tattaunawa da abokin gabansa ba akan batun mulkin ƙasar. ba zan ƙara zama da wannan mutumin ba saboda irin abubuwa da ya bayyana a baya wanda suke nuna ba za iya kulla wani haɗin gwiwa da shi a siyasance ba inji Prime Minister Fayez Al-Sarraj yana fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters sojoji masu biyayya ga Al-Sarraj da masu biyayya ga General Khalifa Haftar sun yi ta yaki a wajen birnin Tripoli da zuban karban ikon babban birnin lamarin da ya sanadiyan arcewar dubban fararen hula zuwa cikin birnin domin su kubutar da rayukansu Al-Sarraj ya ce ganawar da suka yi da Haftar a ƙarshe a cikin watan Fabrairu tamkar wata dama ce da ya samu domin ya ƙara shiri ya aika jiragensa domin su kai farmaki a kan Tripoli da bama-bamai babbar manufan ayyukanmu na soji ita ce kare Tripoli inji Al-Sarraj ya kuma yi alƙawarin cewa za a ji labari mai daɗi a cikin 'yan kwanaki masu zuwa
Sabu ya kuma makera aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji wasu ƴan bindiga sun kai harin tagwayen bam a wani gidan sinima a jihar Borno inda suka kashe mutane da dama da daren jiya Lahadi. Ga Haruna Dauda da cikakken rahoton.
A jiya da misalin karfe 9 dare ne dai wasu da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne suka afka gidan wani kallo da ake kira sinima da ke garin Kwandiga a wata anguwa da ake kira Mandarari inda suka tada bumabumin da ke jikin su suka halaka wasu matasa guda tara sannan kuma suka jima mutane da dama rauni wannan lamari dai ya auku ne kasa da mako guda da ziyaran da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulmi ya kai garin na Kwandiga inda ya tabbatar ma al'umman garin Kwandigan cewa za a yi kokarin inganta masu tsaro sai dai har izuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen hukumomin jihar na kokarin da nayi dan jin ta bangaren hukumomi game da akwai lamarin ya tattara sai dai bayanin da nake samu daga garin Kwandigan na nuni da cewa matasan sa kai da ake kira civilian JTF na nan na ta jigilan kwashe mutanen da bomb din ya shafa inda ake kai su dakunan shan magani na dai tambayi ɗaya daga cikin mazauna garin na Kwandiga da ake kira Comrade Ali Kwandiga wanda ya shaida mun akwai lamarin ta wayar tarho kamar haka
ba asibiti da akwai mutum 18 a daya kuma akwai mutum 29
mutum 18 wanda suka ji rauni kenan
a daya asibiti ba
a cikin Kwandiga din
a daya asibiti maternity kuma mutum 29
dukkan su wanda suka ji rauni ne
mutum a yanzu haka dai mutum 9 ne suka rasu
tara ne suka rasu kamar wani irin labari ku samu yadda abin ya faru
to a yadda muka samu labarin wajen sun zo ne mutum uku ne ma suka zo da bomb za su shiga wajen da ake nuna sinima ana nuna bomb to a nan ne shi ban sinima din ya hana su shiga
haka
to da ya hana su shiga sai ɗaya ya tada bomb to bomb a takarce guda biyu ya tashi shi ɗaya sun sa bomb din ɗan wansa ne ya tada kashe shi ba bai tada na shi ba biyun sun tashi
biyun sun tashi sun shiga ciki ne ko kuma daga waje-waje ne
daga waje ne ban samu shiga cikin sinima din ainihi ba
ka ce abin ya faru kamar
kuma wato madadara ne inda yara kullum suna kallon bol
na ce ka maganan kamar misalin karfe 9 ne ko abin ya faru na dare
na dare ba
lokaci ana dai zan nuna kallo
kenan
to yanzu wani hali mutanen Kwandiga suke ciki wani abun ganin cewa dan kwana biyu
ba su yana cikin jimawai kowa yana zo ya gani ko wani dan uwa da abun haka nan da ga sunan kuma wai marasa lafiya su bai dan gaba za a kai su Maiduguri in aka bude hanyar
ba ma bude hanyar ba tukunna
sai na yana kula da ake bude hanyar
to kana gani wannan abun baya ba mutane mamaki ganin cewa ana kulle gari cikin dare a ce kuma
wani ne da mamaki don yanzu yau shekara ne cimcimu ya taso a masallaci kusa da unguwar ya kashe abokanmu
haka
to kuma abun ga mu nan yaran mu nan suna kan masu wannan 24 hours
haka
to abu an dan manta da shi kamar ma babu ya kare kuma ga shi ya sake kullo wannan abu yana ba mu mamaki kuma
kuma
gaskiya ya da cikin Kwandiga yau kan muna cikin jimawa yau wannan kowa cikin sa ya sani ba ba mu mamaki sosai
kuma mafi yawan su waɗannan matasa ne dan yawanci matasa ne suke zuwa kallon kwallo ko
matasa ne
halin yanzu dai muna nan muna dakon sakamakon da hukumomi za su fitar na aukuwar wannan lamari da mata kamar abin da ya wakana a daren jiyan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah shi kyauta kun gaida Haruna kafin mu ci gaba ga wannan
Nigeria da ke nake kwatance ashe ke nake take shi ashe bazan iya iya da ke ba bazan iya kwatance da ke ba wai me ake nufi kamar mu ba kamar kanni na ce wai me kuke nufi wani soni ka ta ta kawace manyan gasar gana Nigeria ku zo kanta mace muna gani muna ji mutane kasar mu san mace abun abun da kai ce wai yo na fita wuce yan gata ta Nigeria gana na go da tambaya menene ya samu kai fice a duniya
haka ne kuma Allah shi kyauta yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba
amma babu sa shashan ce ma kana babu sa sakar ce ba kudi a fashe ba hanya mai
masarare assalamu alaikum Shirin da rashin tayi neu zai tabo abubuwan da masu kanana da matsakaitan masana'antu suke saran samu daga sabbin gwamnatoci da aka kafa a Najeriya a matakin tarayya da na jihohi sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin
malan da kin jin da kace gowa ya shige da dan ka ga ne ko in ka ga ga ne kai ne abada ku ga ka ga da hanya mai yau ne ka ga da
Masana lamuran tattalin arziki sun dade suna nanata muhimmancin kanana da matsakaitan masana'antu wajen raya tattalin arziki a kowace al'umma la'akari da gagarumar gudunmuwar su ga bakar harkokin kasuwanci da hada-hadar cinikayya da kuma samar da aikin yi ga 'yan kasa sai dai kamar sauran fannoni kanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya na halin tsaka mai wuya yayin da sabbin gwamnatoci a matakin tarayya da jihohi suka fara sabon wa'adi na shekaru hudu masu zuwa masu kanana da matsakaitan masana'antu a kasar sun fara bayyana fatan su game da makomar masana'antun nasu kamar yadda za ku ji cikin tattaunawar mu da Adam Umar da kuma Adam Muhammad Gamji da ke zaman samfur mamallaka kanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya
muna yin leda ne leda buredi leda ruwa leda yogurt da leda irin na daure daure su duka waɗannan ledodi su muke shi ne ake kira polling bag kuma muna da masana'anta da injina da ma'aikata da kuma muke biyan su duk wata da muke yin waɗannan mu muke producing din kayan mu kuma mu kai su gidajen buredi da gidajen ruwa domin siyarwa
wai ku yanzu menene kalubalen ku na wannan ka zayyano ka ce har ma ma'aikata ne da ku
to kalubale na farko shine babban abin da yake damu mutan lantarki abu na biyu shine kayayyakin da muke sarrafawa sun yi tsada a shekaru
sinadarai kenan
yawa sinadarai da muke amfani da su idan ka zo zaka dauki cewar yanzu wutar lantarki ba ta samuwa ni yanzu da zaka ban wutar lantarki ta wata guda a wannan watan zan ba a dauke ta ba to a wannan watan zan iya daukar ma mutum 5 6 in ba su aikin
kari akan ma'aikatan da kake
kari akan ma'aikatan da nake da su kuma zan iya saukin kaya na abinda nake ba da shi a naira 6 zan iya baka shi a naira 5 da su 5 ko naira 5 so idan ka dauka waɗannan matsaloli ne sannan kayayyakin nan duka da muke shigo da su kaya ne daga waje yawanci ake shigo da su a kusan kasar nan inda ake shigo da kaya ana shigo da su daga Saudiya da China da kuma Ingila wanda mu a Afirka babu inda ake yi sai a Ota
sinadaran kenan
sinadaran misali ita leader to idan ka zo ka dauka za ka ga kusan motar da zamu dauko petrol din da muke siya a bayo ta kila lita 70 da wani abu yanzu 140 da wani abu ce idan da zaka dau mota a naira 1000 yanzu muna daukar mota kusan naira 2250 kaga yalinka
to mana Adam Adam na biyu ga makalubalen da shi Adam na ɗaya yake cewa kuna tinkara wai da ake samun riba har a biya ma'aikata har kuma a fada kuɗi
to mun soyo kaya daga onacha zuwa nan mu zo mu sarrafa shi chemical yayi kuɗi leda tayi kuɗi kuɗin mota daga can zuwa nan duk sun karu sun ninka maimakon da ma'aikatanka kana da mutum 10-20 yanzu ka dawo da su mutum 7 kaga mun ci baya ba komai ne ya ja ba kaga tsadar kaya to idan da mun dan samu tallafi na bangaren wani abu imma wuta ne a imma wani gudunmuwa ne daga bangaren gwamnati dan mu rage mata abin da yake gabanta domin idan muka ɗebi mutum 2 mutum 3 mutum 5 mutum 10 mun rage zaman banza a yanayin wannan hali na kasuwa da muke babu wutan nefa babu tallafi na bangaren wannan ga kuma harka da ke dole mun yi bashi yana shiga ciki bashin kuma ba wanda yake fita ba
malalam wai yanzu da za a dire maka gwamnonin arewa misali a ce ga su suna taro kuma suna tattaunawa ne akan abin da ya shafi idan kuna tattalin arziki musamman harkokin kuna kananan masana'antu da matsakaita me zaka ga musun aka ce ka ba su shawara
to in aka ce mu ba su shawara magana dai ta su dau jari su ba mu ba ma tunanin za su iya gaskiyar magana domin da ya za su dau jarin su ba mu da ya za su shirya ma daukan jarin su ba mu mu abin da muke bukata shine su sauke mana kaya kasa su san yanda za su yi mana oda daga waje kaya ya shigo mu su yin shi da farashi mai sauki akwai IPA da muke amfani da shi da muna siyan sa naira 45,000 yanzu muna siyan sa naira 98,000 akwai Botano da muke siyan sa da naira 66,000 yanzu muna siyan sa naira 100,000 da wani abu gas din nan nama magana yanzu muna siyan gas naira 245,000 wanda a da naira 90 da wani abu muke siyan sa so idan ka zo ka dauka cewa wutan nan yanzu misali ba ma samun ta takameme mu in ka sauke mana wannan kaya in har gwamnati za su zauna kungiyar gwamnoni in za su taimaki kansu su taimaki al'umma su taimaki kansu su taimaki al'umma idan ka rage wutan nan tarki aka samu da ita aka samu abubuwan nan ina so in gaya ma cewa za a samu aikin yi da yawa domin mu kanmu za mu iya daukan ma'aikatu za mu iya taimako ta yaya muka yi zaka ga mutane yan siyasa sun zo sun sai ma na sun dau surukan su ko ƴaƴan su sun bawa amma wata uku hudu sun kasa amma mu da dadi da ba dadi da mun ci riba da ba mu ci riba wallahi haka muke yi
malam Adam me kace ganin misali TV gwamnati musamman ta tarayya ya kamata ta yi dan ta saukaka muku wannan wahalhalu da kuke fuskanta domin ku dinga wato ku samu ci gaba a harkokin da kuke na kananan matsakaitan masana'antu
eh abinda muke bukata ba zai wuce abu biyu zuwa uku ba da farko yanayin wajen saukar kayan idan ya zo bakin ruwa to wajen kudin kiliyarin su saukakawa manyan yan kaso mu ma dan su saukaka mana sannan mu samu saukin mai diesel kenan idan muka samu waɗannan biyu sai na ukun su mu samu yanayin zaman wutan nefa idan muka samu wannan to mu ba mu bukatar komai gun gwamnati ta biya mana komai
ya batun haraji
batun haraji muna nan muna fama da shi ya kamata wajen haraji ma gwamnati ta saukaka mana domin mu akwai kananan yan kasuwa akwai manya sun sani to amma mu kananan da muke na kusa da su ya kamata kuma suna daukan ma ma'aikatan da wasu bai kamata a ce an sa su a yanayin karbar kudin haraji ba don muna yawan samun matsala da su
kuma ana charging su da yawa
fiye ana charging mu da yawa yanda ya huce tunani ya huce hankali
to amma akwai tsarin gwamnati da ta bankin raya masana'antu ana karfafa jari mutane ire-iren ku dan ku ci gaba da bunƙasa harkokin ku
eh magana ta gaskiya a baya duk an zo mana da wannan abubuwan to amma abinda muka fuskanta sai muka ga abin kamar ya zama yaudara domin an zo an ba mu fam mun cike an zo an ba mu mun cike duk babu abin da ya jira dan ni nan na cike fam ya fi guda 10 amma har a kwanan yau ban ta sake jin wani abu da ya taso ba saboda haka ni bangaren jari na hakura da shi ta bangaren gwamnati idan na samu wannan abu guda 3 to in Allah ya sa yarda zan ci gaba da kula da kaina da kuma wasu ma in ƙara rage mata aiki
wai mallam Adam kai ma matsalar je kaka komo ne yasa kai ma kace baka san jar nan musamman tunda muna ta jin labari a kanin labarai cewa gwamnatin tarayya tun shekaru 3-4 baya ta sanya kudade makudai a bankin raya masana'antu kuma domin ku ne ku yan kasuwa da masu kananan masana'antu
to kaga an bawa sai kaga mu wanda kaga an bawa ka taba gani an bawa ni da ban taba gani ba kuma mun nema mun tafi anyi sai shi sama muka fitar da rai ban mu ma taba tunanin mu kai ba yanzu ni maganar da nake ma a harkar jari ni ai yanzu ba ma na tunanin gwamnati ta dau jari ta bani
yarin ka ishe ka
ni a bai ishe ni ba amma abinda ka san ba za ka samu ba ai kar ma ka sa ranka abinda yanzu muke yi shine da mu da ma'aikatan mu da mu da ɗan kaso mu iya abinda muka samu hakuri miki a haka fa muke a yanzu dan haka gizancan ka ce min gwamnati tana ba da tallafi a ina take ba ruwan jin karbo ni na fitar da raina magana ta gaskiya domin ta san office ina ta san address ina ta san kuma ina da register ta gwamnati kamata yi ita ta biyo ni ta maga inda nake ta ga sana'ar da nake ta san gaske nake sannan ta dauka ta bani a zo kuma a sa mana lokaci mu biya
wai Adam da za ku sami wannan abubuwan da kake bayyanawa guda uku nan da ka ayyana mana a baya yaya kake ganin batun rashin aikin yi tsakanin matasa musamman a Kano ko kuma a lardin arewacin Najeriya
a gaskiya da za mu samu wannan ni dai a na bangaren da nake tunani da za mu samu wannan ni dai a kalla kaga yanzu zan samu ma'aikata tunda yanzu ina da ma'aikata sun kai 27 to kaga da za mu samu saukin wannan misali harka tana tafiya tunda akwai kasuwar Allah ya ba mu kostomomi kuma na kirki mun muna yi muna dan samu ba za mu ce ba mu samu ba tamam maganar tallabi mun janye shi amma dai da za mu samu wannan abu uku to jaddar Allah za ka ga mun ƙara diban wasu muna yi abinda muka samu kuma su ma mu ƙara bude musu wani gu ko kuma su ma su ci gaba da cin gashin kansu tunda da yawa mutane suna koyar aiki a gwamnati kowa sai ya zama yana da aikin yi tunda yanzu kaga dai mu da area mu dai tabbas gari ya waye za ka ga kowa ya tafi
me yasa sakonka ga gwamnati
sakona da gwamnati gaskiya ta duba masu kananan masana'antu wannan shine abinda nake bukata da ita
Mallam Adam menene sakonka ga hukuma
to mu sakon mu ga hukuma shine ta duba masu kananan masana'antu kuma ina ganin in har Allah ya ce muke mu ta wayoyo ta duba mu duk waɗannan abubuwa na rashin aikin yi in Allah ya yarda za su ragu so gwamnati ta dawo ta duba mu musamman irin abubuwan wutan lantarki din nan da sauransu duk ta san da yanda kuma za ta ce muke mu duk ta san yau wata zo ta ce muke mu ta zo tunda muke ta duba ta ga abin da muke gaskiya muke sai ta ce muke Tillene ne abinka baza dai ne ne kuinka in kuma ka ta ji ka jewa to ka kashe ga hanya
Azurare daka muka zo kashe shirin da rashin cewa ne yau yanzu a madadin bakin mu Adam Umar da kuma Adam Muhammad kana da wadanda suka dafa wa shirin sashin Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim da ke shirya da gabatar cewa assalamu alaikum a huta lafiya ba ba karke in ga ni mu kudi ba tsala in kai niya ba ka kashe so
ta gaida na kware yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch jaridar da Toronto cewa yanzu haka wasu ƴan bindiga da ke kan babura sun kai hari a ƙauyukan Tungar Kafau da gidan Wawa a garman hukumar Shinkafi ta jihar Zamfara inda kuma ake zargin sun kashe mutane akalla 34 harin na jihar Zamfara dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Niger ke musanta zargin da tsohon sanata daga jihar sanata David Umaru ke zargin cewa akalla mutane 70 ne suka rasa rayukansu a garman hukumar mashururu a jihar sakamakon harahare na ƴan bindiga a makon da ya shuɗe sai kuma jaridar The Nation jaridar Toronto cewa yanzu haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da naira biliyan 208 a kasafin kuɗin bana domin gudanar da ayyukan raya jami'o'in Najeriya musamman ma dai na gwamnati shugaba Buhari ya furta hakan ne a wani sako da ya aike wajen bikin yayi dalibai na jami'ar Abuja karo na 23 wannan kuɗaɗe dai kamar shugaban ya yi bayani za a samar da su ne ta hanyar hukumar tara kudaden bunƙasa ilimi da ake cewa TED Fund wajen horar da malamai da kuma samar da kayayyakin koyarwa a jami'o'in gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohi sai kuma jaridar Vanguard wanda ta ruwaito rahoton da ƙungiyar tarayyar Turai ta fitar a ƙarshen mako wanda ke cewa bata san da zama wata na'urar aikewa da saƙonni ko kuma karɓan sakamakon zaɓe ba da ake kira saba turance a hira da manema labarai shugaban tawagar kungiyar tarayyar turai a lokacin da take gabatar da rahoton zaben kasa da aka gudanar a Najeriya. Ms. Hannah Roberts ta bayyana cewa ta dogara ne da sakamakon zaben da ta samu daga hukumar zabe, sai kuma jaridar The Guardian, jaridar Toronto, babban controller na hukumar shige da fice a Najeriya, Alhaji Muhammad Baban Dede na bayyana cewa kungiyar bankasa tattalin arzikin yammacin Afirka wato ECOWAS za ta kafa wata cibiya na horar da jami'an shige da fice a garin Tugga da ke jihar Kebbi domin horar da jami'an shige da fice daga sassan yammacin Afirka. Baban Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Ta gaida baban gida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum gidan radio Murar Amurka. Sunana Gombe Barakatu, da kwaruwar kasuwa a garin Fatos. A wannan sunayi godiya Allah subhanahu wa ta'ala da rabon wannan arzikin gwamna Alhaji Maimuna Laguni da farin jini ga al'ummar sa wadda al'umma suke alfahari da shi a lokacin zaɓensa da NPDP da NAPC ba wadda bin zaɓe shi ba. Don haka wannan muna alfahari, Allah Ubangiji ya ba shi ikon sauke neminsa da shi da mataimakinsa Alhaji PD Bate Gubana. Wannan haɗi ya yi mana da fatan Allah Ubangiji ya ba shi ikon sauke mana al'ummar mu baki ɗaya. Sannan da farko zan fara da roƙon mai girman gwamna da dukkaninsa don Allah don annabi a kan ma'aikata, tun da yanzu ana yin qualification a ana kasarin na kotunan mutane ana sa shi a biometric, don Allah idan an yi mai girman gwamna akwai ma'aikatan masu yawa da aka yi promotion ko yanzu shekara 5-7 har shekarun da yawa, don haka ba a yi musu implementing na salarin su ba. Don haka muke roƙon mai girman gwamna don Allah don annabi a duba wannan kotunan ma'aikata a yi implementing din promotion din da aka yi, zai ƙara masa ɗaukaka da girma a wajen ma'aikata. Mun gode Allah ya baka ikon tunanin wannan abu, Allah ya je da hankalin ka kan wannan abu. Na gode.
Assalamu alaikum, ni ne Yakubu Layi daga Plateau Karamar Hukumar Kanan Najeriya. A ra'ayina akan masu rabiyan kayan noma, don Allah su yi wa Allah yanda Baba Buhari ya taimake mu. Kayan an basu ba da kayan daidai, misali akwai takin da an basu na noman auduga ya kamata su bayar buhu 10-10, suna ba mu 7-7. In ka yi lissafi kuɗin shi bai kai 100,000 ba, amma suna ce mutum zai zai biya 170,000. Saboda haka Baba Buhari, ina son in ga za a yi gaskiya a dinga tura kuɗin kayan ba mutum a waya da kuɗin da za ka zo ka biya, shi ne taimako a garin mu. Na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa. Sabai mai magana Mansur Isa Fagala a kanan Daba Najeriya. To ra'ayina a yau shi ne in yi biya ga mai girma shugaban ƙasa tsanin Muhammadu Buhari na ƙoƙari da ya yi ya turo wa ƙananan hukumomi grant ɗin su suka shiga account na ƙananan hukumomi. To sai dai matsalar da kuma muke fuskanta kamar an fara miki ji ne ba a yanke kan ba, domin gwamnati hakikanin gaskiya ba za su bar su sake su yi abin da.
Haka ne, yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya an manfa a takaice.
Tituna a Hong Kong sun sake cikewa makil da dubban masu zanga-zanga saye da babbakon kaya a jiya Lahadi, domin kalubalantar kudirin nan da zai ba da dama ga wato amika masu laifi ga kasar China. Masu zanga-zanga ne sun hana gudanar da harkokin kasuwanci, kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka tsaya cik, yayin da waɗanda suka shirya macin suka ce mutane miliyan 2 ne suka bazu akan tituna suna zanga-zangar. Amurka ta ce za ta iya tabbatar wa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun Fashion da tekun Oman cewa babu wata matsalar sufuri yanzu, kuma Amurka ta ce za ta yi hakan ne ta hanyar diflomasiya ko kuma amfani da karfin soja, inda take ci gaba da kalubalantar Iran cewa ita ce ta kai hari akan jiragen da komai akan teku.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Ƙeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Solomon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.